sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Wata ƴar gwagwarmaya ta yi watsi da al'ada ta yi wani abin ba sabon ba wajen yin karar mutumin da ke zargin ta da keta dokar batanci. An zargi Gulale Ismail wadda ta kafa wata kungiya mai zaman kanta a Pakistan da ake kira ƴan matan aware ko kuma aware girls da yi wa addini batanci zargin da ta musanta. Hamza Khan dan shekaru 23 wani dalibi daga lardin Kaiba Patunkwa ya fara wani kamfe ta hanyar sadarwar internet inda ya yi ta bayani akan gulalai yana zarginta da yi wa addini da al'adar Pakistan batanci. Bisa ga dukkan alamu kuma baya jin daɗin rawar da take takawa ne a matsayin ƴar gwagwarmaya. Khan, wanda ya ikirarin cewa shi ne shugaban ƙungiyar matasa da ake kira Mardan Youth Parliament, ya ɗora wani hoton bidiyo na tsawon minti 12 a shafin sadarwarsa na Facebook ranar 20 ga watan Nuwamba shekara ta 2017, inda ya kira da a kaiwa gulalai harin taron dangi sabili da yin ɓatanci. Gulalai dai ta yi ƙarar kan a hukumar binciken laifuka ta ƙasa ranar 21 ga watan Nuwamba sabili da fargaban abin da ka iya faruwa da ita da ya sa aka kama kan cikin makon nan bayan da wata kotu a Peshawar ta ba da takardar sammacin kama shi. Hukumomin Pakistan sun ɗauki mataki yayin da kamfanin Facebook kuma ya sauke hoton bidiyon da ake jin kan yana cewa tilas ne a kawar da gulalai domin kare addinin Islama. Gulalai ta shaida wa muryar Amurka cewa tana so ta zama muryar waɗanda ake yi wa ƙage. Shugaban ƙasar Honduras Juan Orlando Hernandez ya yi kira da nemi haɗin kan ƙasa a jiya Asabar yayin da yake ɗaukar rantsuwar wa'adin mulki na biyu bayan zaben da aka yi mummunar takaddama a kai bara yayin da 'yan sanda kuma suka yi ta fito na fito da masu zanga-zanga a wurin rantsar da shi. Hernandez, mai ra'ayin mazan jiya da Amurka ke goyon baya, ya kama hanyar shan kaye a zaben da aka gudanar ranar 26 ga watan Nuwamba kafin kwatsam aka daina kirga kuri'u. Sakamakon zaben kuma ya sauya, ya samu nasara bisa abokin hamayyarsa Salvador Nasrallah. Zargin magudi ya haifar da tarzoma da ta yi sanadin mutuwar mutane 30 a ƙasar da talauci ya yi wa kanta, wadda kuma take fama da faɗa tsakanin jami'an tsaro da ƙungiyoyin 'yan banga da masu fataucin miyagun ƙwayoyi. Yayin da Hernandez ke jawabi a babban filin wasan a wajen ɗaukar rantsuwar, magoya bayansa da kuma dakaru sun rika shewa suna cewa haɗin kai suna kaɗa tutar ƙasar Honduras mai ruwan shuɗi da kuma fari. Shugaban ƙasar Mali Bubakar Keta ya faɗa jiya Asabar cewa harin rashin imani ba zai firgita mutanensa ba bayan da waɗansu 'yan bindiga da ba san ko su wane ne ba suka kashe aƙalla mutane 14 a harin da aka kai kan wani sansanin soji. An kaiwa sansanin sojin da yake garin Somfi wanda ke tsakiyar ƙasa da kan iyakar da Timbuktu na ƙasar Mali hari da Asuba. Kawo yanzu kuma babu ƙungiyar da ta ɗauki alhakin harin. Mayakan tsaurin ra'ayin addinin Islama sun kwace ikon yankunan hamada da ke arewacin ƙasar a shekara ta 2012 kafin bayan shekara ɗaya aka kakkaɓe su daga wurin ƙarƙashin jagorancin Faransa. Sai dai duk da dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya da aka girke da kuma dakarun da ke aiki ƙarƙashin wani shirin kakkaɓe mayaka na Faransa, ana ci gaba da samun ƙaruwar tashin hankali da hare-hare a kudancin ƙasar kusa da Bamako, babban birnin ƙasar. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Fadar White House ta fitar da sanarwa jiya Asabar inda ta yi Allah wadai da harin kunar bakin waken da aka kai jiya a Kabul babban birnin kasar Afghanistan da ya kashe mutane akalla 95 waɗansu 163 kuma suka ji raunuka. Ta ce wannan harin da ya janyo asarar rayuka ya samu da abokiyar kawancinmu Afghanistan jajircewa. Muguntar Taliban ba za ta dore ba. Amurka ta kudura aniyar raba Afghanistan da 'yan ta'adda da za su iya kaiwa Amurka da kuma abokan kawancen namu a duk inda suke waɗanda ba su da ra'ayinsu hari. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ita ma ta fitar da sanarwa.
Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa.
Nagari na kowa. Jama'a masaronmu assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Alƙaluma suna ƙara tabbatar da abin da aka jima da sani cewa ana fuskantar koma bayan ilimin zamani a arewacin Najeriya musamman a yankunan arewa maso yamma da kuma maso gabas. Sai ta yi rashin karatun uwaye mata yana daga cikin dalilai da suka sa ake ƙara fuskantar wannan matsala. Yanzu ma kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da Lawal Sani Kone ya aiko mana daga Jalingo, har yanzu iyaye a waɗannan yankuna ba sa sa 'ya'yansu makaranta musamman 'yan mata, watakil bisa tsoron abun kunya, wadda masana suka ce a rashin zuwa makarantar ma an fi fuskantar abun kunyar da ma ɗauko cututtukan ajali.
Nazarce-nazarce na nuna 'ya mata a arewacin Najeriya suna baya a samun shiga makarantun firamare. Alal misali, kididdiga da wata kungiya mai zaman kanta Connected Development da buga a shafin yanar gizonta ta nuna yankin gabas maso arewa da kuma gabas maso yamma na baya a ilimin ɗiya mata, inda jihohin gabas maso arewa ke da 'ya'ya mata 28% ne kadai a makarantun firamare. Wannan alama ce ta rashin yarda da iyaye da dama ke da shi dangane da sa ɗiya mata makaranta. Na nemi ra'ayin iyaye da jami'an ilimi game da wannan batu. Na farko, Alhaji Ismaila Aliyu Garkida.
Shawaran da nake da shi ga iyaye shine, daga an ce mutum an haifan masa 'ya mace, to dama ya shirya numba ɗaya tukunna ya tarbiyantar da ita ta farkin addini. In yana yayi wannan abin nan tarbiyantarwan, za ta je ko da ta tafi makarantar bokon batta da matsala, domin tana da tarbiya na addini. Saboda haka za ta iya ta yi makarantar boko tun daga nursery har ta yi har PhD ma za ta iya yi, kuma ba wani matsala. So abinda ya kamata iyaye su yi shine farko tukunna su ba 'ya'yansu tarbiya, ba wai su bar su kara zube ba. Idan aka bar yara suka zama kara zube, shine yake kawo koda sun tafi makarantan sai ka ga kawai ba wani abin da za su yi banda abin da ba a so.
Mr. Penuel Vanaruwa malami ne a kwalejin ilimi na jihar Taraba da ke Zin.
Waisu iyaye ba su san amfani kai yara makaranta ba, wai duk suna gani duk su mata ne ba su da amfani. So sabili da haka, in kamar yaro da namiji da mace, yanzu in ya kamata a biya kuɗin ɗaya sai a je a biya na namiji, a bar na mace ta ce ta da gida don ta yi aure. So waɗansu ba su sa fifiko a kan ilimin mata, amma kuwa ya kamata a sa fifiko domin in ka innata da mace ka innata da kasa duka. Abinda ya kamata ya yi shi ne a tallafawa mata, tunda mun duba mun gani mun san cewa mata sun ja baya a ta fannin ilimi. Ya kamata a taimakawa iyayensu a biya musu kuɗaɗen makaranta, sabili da haka in ayi kuma haka zai sa yaran mata su ya samu zuwa makaranta da dama kamar da aka yi wa 'yan maza.
Wargida kuma shugaban makarantar firamare na Nyamusala da ke Jalingo, malama Jummai Dauda, da ce babban abu dai ga iya mata shine tabbatar da ba su tarbiyya tun daga gida kafin ma su tafi makaranta.
Na farko shine idan har dalilin nan kai mahaifi ka ba ɗanka tarbiyya, ya fita daga wurinka, tarbiyyar ya fita daga wurinka, yaro ya gani ko ina ya je ba zai ji tsoro ba. Amma tarbiyyar nan idan bai fita daga wurinka ba, kana shirme a gida, baka nuna masa inda kamar in ya je can inda ban zai yi. Bayan haka kuma suna jin tsoron nan, ba abinda zai sa faɗan adam ya same shi Allah bai sani ba, domin ko ya je makarantan ko bai je makarantan ba, in abu zai same shi, abinda duk iyayen yara za su yi su sa Allah guda ɗaya, su roki Allah, su ba ƴaƴansu mata tarbiyya mai kyau ko ba ka ba, sa'annan su ba su je makaranta, domin kowa yana da hanya da zai ci abinci.
Masana sun yi amannin ci gaban al'umma ya fi samuwa inda aka samu bunƙasar ilimi, musamman ga ƴaƴa mata. Domin uwar da ta sami ilimi takan taimaka wa lafiyar jaririnta ta wurin ɗaukan matakan rigakafi da kuma ba da gudumawar da tashiwa da ilimi. Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Jalingo.
Watakila rahoto na gaba zai zama shaidar cewa har yanzu iyaye a arewacin Najeriya suna yi wa ilmi rikon sakainar kashi. Ga Zaharaddin da rahoto.
Shugaban kungiyar iyaye da malamai na makarantar ƴan mata ta Jakadawo dake a garin Funtuwa, Alhaji Rayana Sule, ya jawo hankalin iyaye saboda shawara da za su bada akan yadda za a shawo wannan matsala ta koyon karatu da rubutu.
Babu littafi ko ɗaya da yaro zai zo ya koyi karatu da shi, domin malami in ya shigo aji zai ce mu buɗo shahi kaza, yau darasin da za mu yi mai suna kaza yana a feji kaza. Wanda ya shigo aji bai ma da ko takarda wani zai shigo ko takarda irin wannan ta rubuta za ta shigo ba ta da ita, ba pencil ba biro. To saboda Allah jama'a, ya za a yi da yake ta koyi karatu? A wadda ta zo ba ta da kayan da za ta koyi karatu, to muna tambaya ku, ya za a yi ta koyi ilimi? Ya za a yi ta yi rubutu? A ina za ta rubuta? Wannan matsala ce babba wadda sai iyaye sun taimaka ma ƴaƴansu da kayan koyon karatu. Wace hanya na ganin cewa ku iyaye kun sai ma ƴaƴanku kayan da za su koyi karatu? karatu domin gwamnati ta aje ga malamai ga wurin koyo karatu azuzu ku ba mu shawara ya za a yi wanda bai zo makaranta da littafi ba da abun rubutu ya koyi karatu
Ibrahim Ali uba ne a wannan makaranta ya bada shawara shi kamar haka
game da bangaren kayan karatu ina so in bada shawara ta idan yarinya ta zo babu kayan karatu malami ya rubuta takarda ya ba yarinya cewar gashi kin zo makaranta ba ki da littafi ba kuma ki da pensil saboda haka ga takarda domin a so miki kayan karatu idan gobe bata zo da wannan kaya ba to ni na ganin shawara ta anan uban bai damu da karatu ba
Murtala Sani malami ne a wannan makaranta shi ma ya bada ta shawara akan yadda wasu dalibai suke saida littafan su da aka sai musu
game da matsalolin kayayyakin abin karatu ko rubutu da sauransu da dama wasu iyayen kamar yadda malami ya bada shawara in har sun sai littafan akwai masu saida ma yan uwansu dalibai case ya zo last akwai yarinya nan da so registration wata daliba daga GS2 matsayin cewa ta san ta anguwarsu ta ba ta rikon jakar daga nan ya ne ta sace mata littafai biyu ta saida wata dalibar sai dai ni na biya wannan
ha kuma ya kalubalanci wasu daga cikin takwarorin nasa akan ko in kula da suke wajen rubutu da karatu na daliban
madamar kai malami ne dole ne ka jajirce akan shi wannan yarinya tana rubutun nan koko tana dama da littafin da zake koya mata wannan darasin mafi yawancin malaman mu ina bada hakuri wani in ya je zai tura ma yarinya notes ne kawai ta rubuta bata rubuta ba abin da ya dame shi ya kada kai ya juye ya wuce
wata malama a makarantar ta ce
da Allah ina so iyaye su taimaka akan yaran nan ɗan matan tari da yawa yaro zaka je kai life at the end of term in ka duba wata ko a bata rubuta ba sai daga bayan an zo ana bincike sai su dinga pretending cewa malam bai attending classes
ta kara da cewa wata matsala da take ci musu tuwa kwarya ita ce wasu iyaye na ba yaran su kayan talla suna zuwa da shi aji
babba wata kuma matsala wadda take damu malam na lafi iyaye sun ba yara kayan sana'a suna saidawa
Abakar Ibrahim ya bada shawara
to ni shawara nake bada akan takardun karatu ya kamata lokacin da za a kawo dalibi a tabbatar da duk abin da makaranta take nema dangane da karatu a zo da shi da yaro ba a sai a tauri da indijin ba ko takarda haihuwa ya kamata a ka'ida a rubuta abin da ake nema
ya kuma yi kira ga iyaye akan wannan magana
kuma sannan na biyu su kuma iyaye mu iyaye ya kamata duk in yaro ya dawo ko ba kullum ba akalla ka dan rika duba abin da yake kamar ni yanzu yara na in suka dawo makaranta an so littafin yaro ina duba in kamar master din shi ya tuka ce ba master ya tuka zance kawo mun exercise din sai na an shi na gani sannan ya dauki littafin canza mai
tsohon shugaban makarantar je ka dawo ta gwamnati dake funtuwa malam Suleiman Maska ya ce dole ne iyaye su sa hannunsu akan maganar ilimin ƴaƴansu
kamar private school da in baka riya ba a koro yaro wallahi wannan rashin participation din na iyaye yana contributing to wannan attitude din da gani a dai secondary school ga Allah ga we could not convene PTA meeting after 3 or 4 attempts we cannot ko wannan attendance ba mu samu ba they didn't come so iyaye sun shi kobe gaskiya sai an in ba a juya suna participating dole sa hannu akan ilmantar da yaro ilmi bai yiwa kyauta ba it's not possible bai yiwa kyauta wallahi halin bahaushe ne kurin wannan cewa in abu kyauta ne ya dake shi banza amma in yana cin ajihun shi sai ya ga inda kwabon shi ke tafiya
babban daraktan ilimi a shiyar funtuwa na ma'aikatar ilimi ta jihar Katsina Alhaji Ibrahim Danjuma malumfashi ya ce gwamnati ta samar masu da littattafai 32,000 domin sa a dakunan karatu dake makarantun wannan yanki
littattafan da zan je in an so yanzu ni nan funtuwa zone kawai ba wai ko ina da ko ina ba kuma ko ina an ba su 32,800 32,800 za mu ansa saboda Allah koda naira 2,000 ake sayar da waɗannan kayayyakin da aka bada 32,800 kuma ana littafai da dakunan karatu za a sa na makaranta karatu za mu sanya su da su kansu yancin registoci lesson plan da abinda malamai za su yi amfani da su reference books ne
akwai bayanin da kai na cewa an shafe shekaru da yawa ba a kawo irin wani abinda ake cewa lesson plan a turance ba amma yanzu gashi an kawo
ba a taba ba malami a ce ga wata gwamnati ta yi wani tsari na malami kawai iyakace ta bashi wani littafi a cikin zai rika rubuta lesson plan wallahi ba a taba yi ba shekara ta 33 ina koyarwa tun daga Kaduna State ta abin da ya kawo yau ba a taba bani ba ban taba gani kuma an ba quality assurance muke ranin yanzu saboda kakka kauce ka ce wani abu bai yiwo malami ka shiga aji baka shirya lesson plan ba don kamar yanda ka ji na faɗa masa anan gure din wallahi ko zan rasa aiki na tun da gwamnati ta yi abinta to duk kamar yanda iyaye suka amince cewa mu mu kara 8.5 da yarinyar da bata zo ba za mu kore ta ba gudu ba jada baya mun goye bayan su haka kuma nayi alƙawarin malamai na ni ma teaching nake yi duk da na dawo zona office teaching muke ta muna yi so kowace makaranta zan sa mutun guda wallahi duk malamin da yazo 7 da in ya wuce 7.5 wallahi shi ma gida zai koma saboda ai kamar yadda tura ke cewa charity begins at home madaman mu ba mu bada kyakkyawan misali ba to babu yanda za mu matsa mu iyaye sai ta fara daga gare mu
Zaruddin Sani Funtuwa sashen Hausa na murar Amurka daga Katsina a Najeriya
Mako biyo jere muna kawo muku rahotanni da suka shafi batun almajirai ganin hadari dake tattare da shirin kamar yadda yake a halin yanzu inda almajiran suke bata kusan kashi 90 cikin 100 na lokutan su wajen barace-barace da kuma gararan ba akan tituna wanda daga bisani yake zargin su ne ke zama dakarun kungiyoyin mayakan sakai Domin haka ne hukumomi a jihar Kebbi suka bude makarantu domin magance wannan matsala kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da Maryam Atu Muhammad ta aika mana.
A kokarin da take yi na maida koyon karatun Alkur'ani na almajiranci zuwa na zamani, gwamnatin jihar Kebbi Najeriya karkashin hukumar ilimi gamagari watan Subeb ta gina makarantu 6 domin haɓaka karatun Islama tare da na zamani watan Boko. Dangane da hakan ne na zanta da babban jami'i mai kula da karatun a Subeb wato Mallam Shehu Mashayabu Zauru wanda yayi bayani akan matsayin da makarantun suke a halin yanzu kamar haka
Dangane da almajiranci a jihar Kebbi alal hakika shina ne shina ta iya kamar da ya kamata da shike dai mun bude wasu makarantun ne ko wasu mun makarantun ne ba saboda yabe ta gina muna makarantun ne guda 6 an gina muna makaranta a koko bisi an gina muna makaranta dakin gari kowace na da model 1 sannan akwai model 1 anan GRA bayan da shi birnin Kebbi sannan akwai model 2 a Tarasa nan cikin birnin Kebbi sannan akwai primary day school ita ma a garin Gudangwaji birnin Kebbi local government sannan akwai primary day school a garin Argungu local government wannan makarantun guda 6 suna yau bakta gina muna kuma alhali yanzu uku ka aiki uku na nan ba su da aiki kuma kowace makaranta daga cikin su an saka aiki komai da komai amma a koko ES na koko ya tura mana malamai na boko kuma akwai malama arabiya ES na suru yau kaga shi ma ya tura muna malaman boko da malama arabiya sannan ES na birnin Kebbi shi ma tura muna malaman boko da malama arabiya wadanda makarantun ne guda uku sauran wadanda ba buda ba shine model 2 a Tarasa birnin Kebbi Logaman sannan akwai primary day school wadda gudun gwaji birnin Kebbi Logaman sannan akwai Argungu primary day school ita ma da buda ba kuma kowace akwai ka'ila cikin wadannan makarantun ne to na allo akwai UNICEF ta ba jihar Kebbi tun bare da mun ga so Kano wajen conference da ni da commissioner to tun nan an ka ba jihar Kebbi wato kudade masu dimbin yawa da UNICEF za ta yi aiki a nan jihar Kebbi game da almajira amma na an ka to an ka zabe LG guda 9 an zabe Mayama Dandi Suru Bagudo Kokobese Shanga Dankosagu Argungu Gwandu su a guda 9
to sauran makarantun kuma
sauran makarantun wacce su LG to su adda sauran za su ma idan an kare wannan su ma za a buda su amma wannan karkashin primary board hawaye ta koma karkashin sami mu da suna ka imagine muna ci gaba da wannan aiki
dangane da hakan ne na sadu da daya daga cikin shugabannin makarantu da suka soma aiki a halin yanzu ga kuma abin da yake cewa
Samin Abubakar daga makarantar Mahatibur Kaya sanga wadda gwamnati ta gina muna ta gina mu dakuna da wurin zama amma kuma sun karin malamai da kuma wata mutulla ya ce ba a gyara banzu an shekara 3 kuma sun a gyara muna ruwa da kuma taimakon da abinci dan wasu suna shiga kura aka tashi suna jin kwari da gaske kuma sai mu shiga na Arabiya haka muna buƙatar abinci taimakon da abinci da ruwa
kuna da malamai da suke karanta shi ko yadda ya kamata na boko din
kuma da malamai amma gaskiya ba su ishe mu ba domin muna buƙatar malami 2-3
su karanta shi ko ne
su karanta shi mu masu ba malami masu gare mu ana koyo muna English social study Hausa computer kin kai aiki ko muna
to yanzu ka iya computer din kai
na iya computer bakin gargudu
ko akwai dakin computer nan da kayan computer din
akwai amma ba juna su ba domin babu wata
shi ma daya daga cikin shugabannin makarantu da ake sa ran su soma aiki a karkashin shirin ya kada baki yana mai cewa
sunana Muhammadu Gida a makaranta ta kuma ana ce mata makarantar Malam Gida nan muna biyu bayan kara.
So madalla malam, muna so mu sani ko ita gwamnati ta san da makarantarka?
Gwamnati ta san da makaranta ta, saboda mun yi register, wanda yake register mu tana can Animal RB Board, saboda haka gwamnati ta san da makaranta ta.
To ko akwai abin da gwamnati tana tabbuka muku domin samun ganin cigaba da gudanar da ayyukan ku na karantar da dalibai?
Eh, to gwamnati tana tabbuka mana, saboda kusan wata uku da suka wuce an kira mu aka ba kungiyoyi, wato ainihin tallafi wanda yake muna cikin wa'anda anka ba tallafi ga wannan lokaci, saboda haka makaranta ta tana ciki. Kuma an bide mu da mu kusata ga gwamnati saboda ta ci gaba da tallafa mana. Kuma bisa ga haka muna nan muna adibin cewa ba wancan da anka shi kenan ba za a ci gaba da tallafa mana kamar yadda gwamnati ta yi alƙawari insha Allah. Tallafin da aka ba su an ba mu ne akan kungiyoyi, an kira su aka ba mu tallafi. Amma gwamnati ta shude kowace shekara takan ba da buhuwa na abinci, wanda buhuwar din nan wasu lokaci a bashe su nan birnin Kebbi, wani lokaci a bashe su har yawuri mu taimu dauko, a rarraba mu kowace lokar gaman, don mu muna shugabanni na kungiya makarantar na Allo.
To wannan taimakon da ita gwamnati ke baku, kuna taimaka masu almajiran ne koko?
Duk abinda ta ba mu mukan taimaka ma almajirai, saboda idan muka karbi haci almajirai ne za mu zo mu daka mu ci kuma su mu basu, ko mu dafa mu ci kuma su mu basu. Ke ga abin da ya amfane mu ya amfane su almajirai din.
To ko akwai wani alƙawari da gwamnati ta yi muku game da su almajirai da ke karkashinka?
Eh, to gaskiya yanzu babu wani takamaiman alƙawari wanda aka ce a gashi gwamnati ta yi muna na tallafa musu almajirai, saboda ba ni manta gwamnati ta shude lokacin da aka nuna cewa su almajirai suna nan zabe zubankara, aka ce to abin da ya kamata a kwashe su a kai su garuruwansu. A wannan lokaci da gwamnati ta yi yunkuri aka ce to bai kamata a kwashe su ba. Akan haka director ma na SS da ya kira mu tare da waziri ya bincika, ya ji cewa lalle mun yi tsari, kuma duk makaranci ne na gari muna da ainihin register din su. A wannan lokacin abin da ya ba da umarni cewa ya kamata gwamnati ta dauki nauyin ainihin su makaranci ne na Allo. Bayan shi director na SS ya faɗi haka, kamar yadda muka samu labari ba na tabbata ba, shi gwamnan wancan lokaci da ya shude ya ce to su local government su dauki wannan nauyi na kula da su almajirai. A wannan lokaci ga gwamnati ta shude an samu register, kusan sati biyu muka yi muna sake sabunta register ta nan cikin gari da dibin cewa za a tallafa muna. Amma dai wani abu bai fito ba na tallafa muna har gwamnati ta shude. Wato gwamnati ta shude kuma ta tallafa muna na aka an tallafa mu kungiyoyi, muka samu wannan tallafi na wannan lokaci. Amma dai bayan shi sai dai alƙawla wanda muka je ana faɗi ta radio, amma dai ba mu an yi muna alƙawli na ana gaya muna wani abu ko kuma an ce muna za a yi ba.
Maryam Ato Muhammad, murya Amurka daga birnin Kebbi, Nigeria.
Aka arziki mutane da nan duniya da gobe kiyama, mu tabbata ko wannan ba shi da ilimi ba, mu dai ga riba tai ba da shi da jaki
ni na raba tayin ba dan karace bindin nan ba nana tayar waka ka san munas wanda ta
abin da gwamnati kan yi mu dai jami'u kanana jahannam muna da potepo lokacin suke zete sati wanne ba kari a duba ko barade suna sati sit to ga yanzu an kara sai yawa mallele wanta to kuma su jami'u
masu haro da aka Allah ya kamu karshen shirin nagari na kowa a makon nan, sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar da madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Chibahiro Dido ne wanda ya daidai da sautin shirin, a nan ni Sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe.
Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Ka'almasi Garba daga nan birnin Washington DC, ke muku fatan alheri a huta lafiya.